Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Murtala Faruk sanye da ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan hantsin. Yau Litinin 27 ga watan Janairu shekara ta 2020. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku ci gaban tattaunawa dangane da rasuwar shahararren dan wasan kwallon kwando a nan Amurka, Kobe Bryant, sanadiyar hatsarin jirgin sama a wajen birnin Los Angeles. Haka kuma za ku ji hirar da Madina Daura ta yi da ma'ajin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU dangane da cece-kucen da suke yi da gwamnatin tarayya akan dakatar da albashin malaman jami'o'i na wannan watan.
Wannan doka ta ba da damar cewa jami'o'i su tafiyar da jami'o'insu. Ya za ku zo daga baya ku kare wannan doka ko ce dole sai sun koma kamar yadda sun saba suke.
To amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Masu sha'awar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Bryant da yarsa mai shekaru 13 da haihuwa jiya nan. Suna cikin mutane tara da hatsarin jirgin sama mai saukan ungulu ya rutsa da su a jiya Lahadi a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne zuwa wurin wato kallon wata gasar din kwando da aka shirya wa matasa. Bryant dai ya saba amfani da karamin jirgi zuwa wurin kallon wasa daga gidansa a Los Angeles domin kaucewa mummunan cunkoson motoci a cikin birnin. Rundunar 'yan sandan Los Angeles sun ce suna gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin tare da taimakon jami'an tarayya. A wani takaitaccen sakon Twitter, shugaban Amurka Donald Trump ya kira wannan batu da mummunan labari, yayin da uwar gidansa Melania Trump ta jajinta wa iyalansa. Shi ma tsohon shugaban Amurka Barack Obama, da aka sani da sha'awar wasan kwallon kwando, ya bayyana alhininsa a wani sakon Twitter. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan Democrat a shari'ar nan da ake ganin zai iya kai ga jan kunnen shugaban har ma ya kai ga sauke shi daga mulki. Wani guda bayan da lauyoyinsa suka fara kare shi a shari'ar da majalisar dattawa ke yi. Ya faɗa wani sakon Twitter cewa batun tsigewar na ƙarya wani babban yunkuri ne na yi wa zaɓe katsalandar da ba a taɓa gani irinsa ba. Ya ceceki babban lauyan Democrat a shari'an kuma dan majalisar wakilai Adam Schiff, inda ya kwatanta shi da azzalumin dan siyasa kuma mara koshin lafiya. Ya ce har yau dai bai samu sakamakon barnan da ya yi wa kasar mu ba. Shi ko Schiff ya faɗa wa shirin labaran NBC na Meet the Press cewa waɗannan kalaman na Trump barazana ne kawai. Mahaifin Leah Sharibu ya bayyana cewa ba shi da tabbacin sahihancin rahoton da ake yayatawa a waɗansu jaridun Najeriya da ke cewa Leah ta haifi ɗa namiji bayan musuluntar da ita kuma yi mata auren dole da wani kwamandan ƙungiyar Boko Haram. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Nathan Sharibu ya ce kawo yanzu babu wata hukuma da ta tuttuɓe shi dangane da Leah, sabili da haka ba shi da wani bayani game da rahoton da ya karanta a yanar gizo.
Na sana net.
Amma ko wanda ya tuttuɓe ka haka?
Ba wanda ya tuttuɓe ni.
Su hukumomi kuma su ce maka komai game da?
Ba wanda ya yi min magana.
Amma ya kake ji ba kai yanzu
don a ce wani? Ba magana da zan iya gaya maka ni na bar komai ma Allah. Ni duk ba magana da san sake gaya ma kowa kan issue nan.
Leah da ita ce yarinya ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram daga cikin 'yan makarantar sakandaren Dabci 110 da ƙungiyar Boko Haram ta sace a ranar 19 ga watan Fabrairu shekarar 2018 a lokacin tana da shekaru 14. Ƙungiyar ta saki sauran 'yan mata 104 da suka rage da rai, amma ƙungiyar ta ci gaba da garkuwa da Leah sabili da ta ƙi musulunta. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha nana ta niyyar gwamnatinsa ta ceto Leah da kuma sauran mutanen da ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su.
To an jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da ƙarin labarai. don makafin nan bari mu kawo muku ci gaban tattaunawa dangane da rasuwar shahararren dan wasan kwallon kwando a nan Amurka Kobe Bryant tare da David Dimas wani rikakken masoyin Kobe da ke zaune a jihar Maryland da kuma mai sharhi akan lamuran wasanni daga Las Vegas Abdul Mukhtar. Na'am David, na san akwai ire-irenka da dama waɗanda suke masoya ne ga shi wannan dan wasan. Waya za a bayyana irin yanayin da suke ciki a halin yanzu kuma da kuma makoma su nan gaba?
Kowa na cikin bakin ciki, akwai masu kuka, akwai masu bakin cikin da ya fi na rasa kalman da zan daidaita yanda suke yanzu haka. To an ce mutuwar riga kowa ce, don haka abin da za mu ce shi ne Allah ya ji kansu da rahama kuma Allah ya ba ma iyalinsa kirin jure wannan rashi ba yalanta shi kade ba duk masoyin wannan wasa din duka yanzu dai abinda zamu ce musu shine ayi hakuri rundumi kadara don a gaskiya kowanne da bakin ciki yanzu haka ba mu san yanda za a yi ba.
Na'am, kai bayani can farko kace abinda ya kara zafin abin shine yaro su ne tare da yarsa yar shekaru 13. Me yasa watakila abin yafi zafi kasancewar yaro su tare da ita wannan yarinyar tashi?
To ni baba ne mai yara uku ɗan mata. To kamar yadda ka sani ba abinda yafi zai yi zafi kamar ka ga iyalinka ko yarka tana cikin damuwa ba za ka iya ka taimake ta ba. So yarsa din kuma yana son ta sosai don ita ta karbi ta bi kafansa a wurin kwallon kwando. To gaskiya duk ne ya zai ce kai ba abu mai kyau bane, abin bakin ciki ne sosai.
To Malam Abdul, kamar yadda muka aka faɗa, ita wannan yarinyar ana tunani ana kuma hasashen cewa Kobe yana kokarin ya ga cewa ya mayar da ita ma ta zama shahararriya a wannan fagen. Ya zaka bayyana watakila wannan al'amarin da kuma rashin da aka yi nata a halin yanzu?
Gaskiya babban rashi ne, tunda dai inda Kobe zai je yawanci zaka ga ganin su tare da wannan babban yar ta, tunda yana da ƴaƴa mata guda guda, amma da yake ita tana harkar wallon kwando yana kokarin ya nuna mata yadda abin yake, suna zuwa ko ina tare. To babban rashi ne ga harkar wallon kwando na mata da kuma harkar kwallon kwando gaba daya.
Na'am, kamin rasuwar tata wani yanayi take, wani mataki take a sha'anin koyo da kuma buga wasan kwallon kwando din?
To tunda ya yanzu a matsayin kamar a ce ko kamar makarantar sakandare take, tana da koya ne, bata shiga bata fara zama shahararriya ba ko kuma ta zama professional a lamarin kwallon kwando, amma dai ta iya sosai, sannan kuma baban nata yana nuna mata yadda abin yake.
Na'am, to watakila menene za ake hasashen zai biyo baya bayan mutuwar shi Kobe din, musamman a sha'anin kwallon kwando wadda kamar yadda muka faɗa tana ɗaya daga cikin wasanni masu muhimmanci a nan Amurka?
To a yanzu dai yawanci mutane suna cikin juyayi da damuwa na rashin Kobe Bryant, ba da amma babban rashi ne zai iya shafi kwallon kwando, amma babban rashi ne wanda ba za a iya mantawa da shi ba, sannan kuma waɗanda suke kwaikwayoyinsa ba su taɓa manta da shi ba, za su yi ƙoƙari su yi irin abin da ya yi da abin da ya bari a harkar kwallon kwando.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC, ga Babu Yakubu da ƙarin labarai.
Wani masani a China ya yi kashedi cewa muguwar kwayar cutar da ta bullo daga birnin Wuhan ka iya samun ƙarfi da za ta ƙara saurin yaduwa daga wannan zuwa wancan. Wannan kwayar cutar mai suna coronavirus mai kama da ciwon haƙarƙari na pneumonia ta addabi kusan mutane 3,000 a faɗin duniya, kada ta kashe 56 a China. Lamarin ne yasa gwamnatoci suka bullo da matakai na kare 'yan ƙasarsu. Yan kasar China mazauna Faransa sun yi bukin cika shekarar Sinawa a ranar Asabar cikin alhini yayin da suke shiga sabuwar shekarar. Duk da damuwar bazuwar wannan cutar a China, malatan taron faretin da sun yi raye-raye a kan tituna na gunduma wato na 8 a birnin Paris.
It won't prevent us from going out. We have to carry on living.
Faransuwa ya ce wannan batu ba zai hada mu fitowa wannan buki ba, dole mu ci gaba da rayuwa. Kamar yadda cutar nan da ke kama shanu ba ta hana fitowa a irin wannan buki ba, haka zalika wannan ba za ta hana ba. kusa mutane 4000 ne masu amfani da na'urar gino suka ceto su daga baraguzai a cikin wani yanayi mai tsananin sanyi a garin Elazig dake gabashin kasar Turkiya wanda ya fuskanci mummunan girgizar kasa mai karfin maki 6.8 a daren ranar Juma'a. Hukumomi sun ce tuni suka ceto mutane 45 cikin tarkace. Talbijin Turkiya ya nuno an ceto wata mata da ake kira Ice Yildiz mai shekaru 35 da ƴarta mai shekaru 2 Yusra wanda suka makale a cikin buragudan ginin da ya ruso a kansu saboda sa'o'i 28. Hukumar ba da agaji lokacin bala'i da ke karkashin gwamnatin kasar ta ce saboda mutane 1600 ne suka jikata kana 13 raunin nasu yayi tsanani. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yayi alƙawarin samar da matsugudai ga waɗanda suka kukuta a cikin gaggawa. Daga ƙarshe jami'an gwamnati na ɗayan bangaren gwamnatocin masu gaba da junan su a ƙasar Libya sun ce yaƙi da ya sake barkewa a jiya Lahadi sakamakon dannawa da rundunar bangaren gabashin ƙasar ke yi zuwa wani yankin yammacin ƙasar mai muhimmanci yayi Lahadi ga yarjejeniyar tsagaita wuta wanda aka cimma a farkon wannan wata. A rangaman na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah waje da ci gaba da rashin mutunta takunkumin amfani da makamai da ƙasashe da dama suka kakaba wa ƙasar Libya. Karya yarjejeniyar na faruwa ne a lokacin da bangarorin suka yi alƙawarin mutunta takunkumin a gaban shugabannin duniya a wani taron ƙasa da ƙasa a Berlin na ƙasar Jamus a makon da ya gabata. Kawuna dai sun rarrabu a Libya tsakanin gwamnatoci masu gaba da junansu wanda suke gabas da kuma yamma na ƙasar ta Libya, kana kowane ɓangaren kuma na samun goyon bayan ƙungiyoyi an bindiga da ma wasu ƙasashen waje.
Shi gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta ce za ta kalubalanci wani mataki da gwamnatin tarayya ta dauka da dakatar da albashin malaman jami'o'in na wannan watan na Janairu da muke ciki. Madina Dauda ta tattauna da ma'ajin kungiyar ta kasa Professor Muhammad Muntaka Usman dangane da wannan batu.
ITPIS yana ɗaya daga cikin abubuwan da Najeriya ta ci bashi daga bankin duniya ta ce za ta kaddama a lokacin gwamnatin Obasanjo. Ɗaya daga cikinsu shine biyan albashi na bai ɗaya ga kowa da kowa wanda suke aiki ma gwamnatin tarayya.
To a ɓangaren gwamnati umarnin da suka bayar shine waɗanda suka yi rajista a biya su, kuma waɗansu 'yan ƙungiyar naku sun yi rajista.
Akan maganar wannan cewa wasu sun yi rajista wasu ba su yi rajista, a matsayin yanzu mu muna da mambobi 42,678 wa'annan members din babu wanda ya je rajista, akwai wanda su malaman jami'a ne amma ba mambobin mu bane ba, saboda haka ba mu magana akan wanda ba mamba din mu ba. To kuma yakan iya kasancewa su wa'anda su gwamnati ke cewa sun je sun yi rajista wa'annan ne wanda ba mambobin mu bane, saboda haka su kuma duk abin da ya faru su ba ruwan mu da abin da su suke yi tunda ba mambobin mu bane ba.
Professor, kuna da naku dokar gudanarwa ta bangaren biyan albashin daban ne da na gwamnati?
Mu malaman jami'a muna da tsare-tsare doka ta ya kaddamar da mu a matsayin mu na jami'o'i na gwamnatin tarayya. Da suka kawo wannan magana muka ce musu to wannan doka ta ba da dama cewa jami'o'i su tafiyar da jami'o'in su, ya za ku zo daga baya ku karye wannan doka ku ce dole sai sun koma kamar yadda civil servants suke? To wannan zai kawo tarnaƙi da yawa kan jami'o'i, saboda ita jami'a wata fanni ce wadda cin ƙashin kanta shine yake nuna cewa za su iya dama su yi aikin da ya kamata su yi. Idan ka tauye wannan ba za su iya yin aiki ba sai abin da ka ga ya kamata.
Professor Muhammad Muntaka Usman wato ma'ajin kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya kenan a zantawar sa da Madina Dauda. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kuma shirin mu na gaba.
Kar a shafa kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara to kar a shafa kwaya ku ba ta da kyau
jama'a barkanku da warhaka barkanku da saduwa a wannan sabon shiri na a daina shan kwaya suna na Binta Esther jagorar wannan sabon shiri da muke fata za ku daga kasancewa tare da mu a kowane mako wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshe ko rage matsalar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya ciki har da kasashen mu na Afirka shi yasa a cikin wannan shiri za mu yi kokari mu gano dalilan da ke sa masu mu'amala da ababen maye suka shiga wannan tarko na shaye-shaye da illolin da ke tattare da wannan mummunar dabi'a za kuma mu yi kokari mu ga waɗanne irin matakai ya kamata hukumomi iyaye da masu fadi aji a unguwanni da za su dauka domin dakile wannan matsala to amma da farko me ke sa matasa shiga wannan harka ta shaye-shaye sakacin iyaye akan maganar tarbiya na daga cikin matsalolin da suke jefa dimbin matasa mata da maza cikin dangi na shaye-shaye a cewar wani magidaci Ibrahim Shekaro Dogon Dutse a wata hira da suka yi da wakilin mu Sulaiman Mumin Barma a birnin Yamai ta Jamhuriyar Niger
dole kai yaranka za su hita ka san in sun ka tai in makaranta sun ka tai ka san su makaranta in kuma ba makaranta sun ka tai ba kuma ai abokai gare ya kamata ka san abokan na nashi wani iri na mutanen kirki na ko lalaku ne illa lalaku ne kan iya karaba in sun ka zauna tare da abokai lalatacce su ma lalacci za su zama
miyagun kwayoyi kamar tramadin opium opiates tabar wiwi hudar iblis da cocaine da meth na kadan daga cikin kwayoyin da suka gallabi jama'a musamman ma matasa Hajiya Binta Khalid Adam jami'a ce a kungiyar fadakar da matasa kan illolin shaye-shaye a wata hira da suka yi da wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz dake Yola babban birnin jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya ta yi tsokaci akan girman matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa
abinda muke gani game da shaye-shaye miyagun kwayoyi wanda shine ma dalilin da yasa muka fito da nufin yin wannan aiki domin taimakon al'ummar da muke rayuwa a cikin su shine gaskiya al'amari ne wanda yake ya yawaita kuma ya kazanta kuma ya kai matakin da za mu iya cewa muna cikin hadari mafi girma a cikin wannan rayuwa har matakar ba mu yi aiki tukuru wurin ganin an kawo sauki dan kawo karshe a cikin al'amarin
wannan batu a cewar ta ba tsakanin matasa kawai ya tsaya ba
a da da muka fara ayyukan mu shekara 1 2 baya mun fahimta har da matan cikin gida wanda suke matan aure masu iyaye
to hukumomi a jamhuriyar Niger sun ce adadin ababen maye da ake kamawa na nuni da cewa akwai babban kalubale a gaban masu ruwa da tsaki wajen yakar wannan mummunar dabi'a inji Ganda Sale member a wani committee da gwamnatin jamhuriyar Niger ta kafa tare da hadin gwiwar kungiyoyi masu yaki da fataucin miyagun kwayoyi
abinda anka kama zamilan kwaya da anka kawo nishiyar kamar an dauko abinda ake cema cannabis shine taba wiwi toni biyar da wani da rabi kamar misalin sa aka kama akwai cocaine kusan kilo 6 da anka kama akwai abinda ake cema jazepan wato kwayoyi ne iri-iri wajen miliyan 4 da dirin 7 da wani abu
to ko me ke sa matasa tsunduma cikin harkar shaye-shaye a irin ta mahangar ga abinda wani matashi da ya nemi a saka ya sunan sa ya kuma tuba da harkar ta shaye-shaye ya ce
Moyomu a tunanin mu yana sauke mana wahala gajiya da kuma yana sa mu nutsuwa sai cutar da kanmu muke yi, amma cikin ikon Allah da gaskiya ni a halin yanzu sai dan ce son barka tunda har ina sana'a ina rike da kaina.
Ita ma wannan baiwar Allah wacce ta nemi musakaya sunanta ta fada mana dalilin da yasa ta shiga wannan harka ta shaye-shaye.
Kawai irin tutulin kwadrosuwa a idinan ne shi ne kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba.
Tsundumar mata a wannan harka wacce galibi maza aka sani da ita ya sa mutane da dama cikin zurfin tunani me ya kai su ga shiga wannan ɗabi'a. A cewar Hajiya Binta akwai al'amura da suka jibinci wasu abubuwa na zuciya.
Nan kusa-kusa mun ƙara samu fahimta cewa yara matasa ƙanana masu ƙaranan shekaru suna cikin wannan haɗari ma'ana ma ƴaƴa mata wa'inda da yawa daga cikinsu kuma abin da ke faruwa da su yana faruwa ne sanadiyar wa'inda suke son su matasa da suke neman su. Ima ya kuru da aure koko a aswe ya ce ta kawai amma gaskiya su ne sala.
Masu sauraro idan Allah ya kai mu wani mako za mu ɗora kan batun irin illolin da shaye-shaye ke yi ga rayuwar bil'adama. Yanzu a madadin Sulaimani Barma da Ibrahim Abdulaziz da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ni Binta Esyaro nake ce huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Matarka ba ta sha, yayanka ba ya sha, me yasa ka sha kwaya?
To gaida Binta Yaro yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da ya tashe daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa iyalan yariyan nan ƴan makaranta da aka sace a shekarun baya a makarantar ƴan mata da ke garin Tabci a jihar Yobe da Sharibu sun bayyana cewa suna buƙatar ganin ɗiyarsu ta dawo wajen su bayan da jaridu da dama a Najeriya suka bada labarin cewa ɗiyar tasu mai suna Diya Sharibu ta haifi ɗa namiji a lokacin da take hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Ita dai Diya Sharibu an bayyana cewa wani kwamandan kungiyar ne ya mata cikin inda ake tsare da ita a jamhuriyar Nijar. Mai magana da iyalan Liya Sharibu Dr. Gloria Fuldu ta bayyana cewa suna son ganin diyar ta su ta dawo gida. Ita kuwa jaridar Vanguard wani labari ta bayar mai ban tausayi inda ta ce wani jami'in tsaron farin kaya na Civil Defense ya harbe ɗan takarar majalisar dattijai na jam'iyyar AA Mr. Ndubusi Emeneke Allahira. Lamarin dai inji jaridar Vanguard ya faru ne a jihar Imo kuma da rundunar 'yan sandan jihar Tarwaito. Lamarin ya faru a lokacin da ake murnar lashe zaben majalisar da 'yan takarar jam'iyyar APC Maryam Onoha ta yi ne a zaben cika gurbi da aka gudanar a ranar Asabar din nan. Ita kuwa jaridar da Guardian cewa ta yi zaka akwai mutane 195 da suka kamu da cutar lassa, akwai kuma 29 da suka riga mu gidan gaskiya daga jihohi 11 a watan nan na Janairu da muke ciki. Jaridar Guardian ta bayyana cewa tuni dai cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Najeriya ta bude wani ofishi na musamman da zai dinga kula tare da ɗaukar matakan da suka dace da daƙile yaduwar cutar ta lassa a sassa daban-daban na Najeriya. Daga cikin ma'aikatan da za su sa ido wajen daƙile cutar sun haɗa da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa NEMA da ma'aikatar gona ta Najeriya da ma'aikatar muhalli da hukumar lafiya ta duniya da UNICEF da kuma cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasar Amurka. Tuni ma ministan lafiya Dr. Osagie Onahir Ohanire ya kai ziyarar bazata a jihar Kano inda aka samu labarin mutuwar wasu likitoci guda biyu bayan da suka kamu da cutar ta lassa wanda ɓera ke haddasawa. Sai kuma jaridar Daily Post jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada umarni ga rundunar sojan saman Najeriya da su fara kaddamar da hare-hare a kan yankunan da ake samun rahotannin ayyukan ta'addanci a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wata sanarwa da kakakin fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya fitar da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya damu matuƙa game da hare-haren da ake kaiwa al'ummar da basu ji ba su gani ba, don haka ya umarci rundunar sojan saman Najeriya ta yi amfani da zaratan jiragenta na sama wajen kai hare-hare a yankuna da ake kyauta zaton maɓoyan 'yan ta'addan ne da ke kai hari da kuma sace mutane. Baban Jibrin murai Amurka daga Lagos.
To yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashen Radio America. Rana Allami Joja Kagara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Niger a halin gaskiya akwai miyagun mutanen da suke jinyatin mutane a karamar hukumar tarafi ta jihar Niger. Da karamar hukumar Shilolo ya kamata gwamnatin jihar Niger ta sa'ida sosai ga abin da yake faruwa a karamar hukumar tarafi da Shilolo da Muya. Assalamu alaikum. Da farko suna na Aminu Mai Shayi na garin Garbacce da nan da kujen na yau talaka ta kasar shin da Taraba. Wannan annoba da ta yada yana a kasashen Najeriya da China ta coronavirus a China da kuma lasa fiye a Najeriya na fatan hukumar lafiya ta duniya za ta yi gaggawan ɗaukan matakai da shawarwarin wannan annoba yadda suke hana rayukan al'umma.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BA. Kuna tare da Yusuf Mele da Jalalo a jihar Bauchi. Kuna kira da jihohin Kano da Katsina da Zamfara. Ya kamata a ɗauki matakin tsaro a fara ta da aikin nan ne yake misali a ganin gabar Kaduna. Ya kamata a ce gwamnatocin jiha uku nan zuwa huɗu su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙar ɗan bindigan nan da addabi mutane a wannan hanya. A kodayaushe ka ga an ce an tara mutane an tura su jeji an yi garkuwa da su an ba da kuɗin fansa an kashe mutane an je wannan kawai an yi ta'addanci. Wannan gwamnatoci jiha guda uku ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Mai magana Bishir Baka auren auta ƴan albasa Katsina Faransu a Najeriya. Hakikin gwamnatin jihar Katsina ta yi doka ta hana fitar ƴan mashina da ƙarfe 7 ne ma zuwa ƙarfe 6 na safe. Gaskiya doka ta yi to amma muna kula gwamnatin jihar Katsina a duba saboda wanda ke karkara da cikin lulluna a ƙara ma dokar na ɗan lokaci zuwa ƙarfe 9 ko zuwa abin nan. Amma yin haka wallahi an samu sauƙi da rubus da ni ko bisa su kansu masu mashina da za a taida su bisa hanya a ɗauke su ko kuma a yanki ko kuma a ban ɗaya su. Amma muna kula gwamnatin jihar Katsina mai adalci iya ya fi sami zama na tsari dole mu adalci a ƙara duba talakawa.
So da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
Masu sha'awar kwallon kwando a fadin duniya suna alhini da kuma jimamin mutuwar tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant. Bryant da ƴarsa mai shekaru 13 da haihuwa Gian tare suke ne suna cikin mutane tara da hatsarin jirgi mai saukan ungulu ya rutsa da su a jiya Lahadi a wajen birnin Los Angeles. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa lauyoyinsa sun yi kace-kace da 'yan Democrat a shari'ar nan da ake ganin zai kai ga jan kunnen shugaba Trump ɗin wanda kuma ana ganin zai iya kaiwa ga sauke shi daga mulki. Wani masani na kasar China ya yi kashedi cewa muguwar kwayan cutar nan da ta bullo daga birnin Wuhan ka iya samun karfin da za ta yi saurin yaduwa daga wannan zuwa wancan. Kusan mutane 4,000 ne masu amfani da na'urar ginon ƙasa suka ceto su a cikin buragwazai a cikin yanayi mai tsananin sanyi daga ƙasar Turkiyya wanda suka fada cikin wani girgizan ƙasa.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi da kuma canza la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mai bada umarni Solomon Alfabo tare da injiniyanmu na wannan hantsin Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC nake sallama. Huta lafiya.